بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دمك يمجنى يمجرانا فلا تأتي دي دا tara ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1432, daidai da tara ga watan August shekara ta 2011. Wannan shi ne kasad na 20 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Umdatut Tafsir an al-Hafiz ibn Kathir, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan jama'a ba su manta ba, har yanzu muna bayani ne dangane da bismillahir rahmanir rahim. A inda bayan da malai ya kawo mana ainihin wato fassarar bismillahir rahmanir rahim, aka kuma shiga alhamdulillahi rabbil alamin, wadda ita ce aya ta biyu a cikin jeren giyar suratul fatiha. Mun yi bayani a jiya dangane da alhamdulillah, muka bayyana ainihin ma'anar kowace kalma ɗaya da kuma bayani dangane da in an haɗa wannan jumla akan cewa godiya ce ga Allah madaukakin sarki, wadda take cikakkiyar godiya akan dukkan ni'imomi da Allah ya bawa. Abin da ya rage dangane da rabbu, ita kalmar rabbu tana daga cikin kalmomi da likiti ya taso tsakanin matasan Hausawa daga baya akan yaya za a yi a fassara ta, domin mun samu malamanmu da muka karatu wurinsu a Soro waɗanda asalinsu Hausawa ne gangaren, kuma malamai ne waɗanda sun goge game da harshen Larabci, wannan sun san ma'anoni na dilalat, wato kowace kalma menene take bayuwa zuwa gare ta. Suna fassara mana kalmar rabbu da kalmar ubangiji a Hausa. Waɗannan matasa abin mamaki suka taso suka fara inkarin wannan kalma, saboda sun dubi abin ne da ainihin wato ilimi na falsafa. Gaskiya ba mu yadda da irin wannan inkarin da suke ba. Hasilin abin da suke cewa shi ne kada a kira Allah da ubangiji, saboda in aka ce wa Allah ubangiji, to kalmar ta yi nuni domin an koma a fakaice aƙida kenan irin ta kiristoci, domin kiristoci suna cewa Allah uba ne da ainihin annabi Isa, har kuma ta kai suna cewa uba ne da ɗaiɗaikunsu. A lokacin da kai Bahaushe musulmi za ka kira Allah da ubangiji, a tunanin irin waɗannan matasa shi ne kai ma kenan kawo da'awar Allah maɗaukakin sarki uba ne, kuma yana da ɗa, shi yasa ka kira shi ubangiji. To wane ne jiji ɗin? Allah cikin iyawar shi ya sa na taɓa jin wannan irin falsafar a bakin wani bamajije da ya zama kirista mai suna Ɗanjuma, Reverend Ɗanjuma ko Pastor Ɗanjuma daga ainihin malumfashi yake. Reverend Father ne na wata coci wadda ba zan iya tunawa ba. A wannan lokaci an kira wata ƙasaitacciyar muƙabala ne tsakanin musulmi a nan Zaria da kuma ainihin kiristoci, kuma wannan muƙabala a cocin Musasa ne aka yi ta, in ba na manta ba, a 1984. Wato ka zo yanzu kusan shekara 25 kenan da suka gabata ko makamantan haka. Da muƙabala ko muƙabala aka ɗauki mas'aloli guda biyu waɗanda su ne kullum ke haɗa kirista da musulmi jayayya a matakin farko, ita ce doctrine na trinity da kuma doctrine na sonship, aƙidar cewa Allah uku da kuma aƙidar cewa Allah uba ne ko kuma Allah yana da ɗa. Bayan da masana waɗanda suka gogaggu suka goga ainihin wato wannan Pastor Ɗanjuma, wanda daga cikinsu akwai Malam Hassan Idris Akwariɓa a lokacin, daga cikin waɗanda aka yi wannan tattaunawar, da wannan Pastor ya ji jiki sai ya dawo yana cewa su kansu, ku kanku musulmi kuna cewa Allah yana da ɗa, domin ba kuna cewa ubangiji ba, to wane ne jijin? Wannan jijin ai ɗane na Allah kenan a wurin hukuma. To kaga wannan ba komai bace falsafa ce. To hakikanin al'amari, kamar yadda muka fara tattaunawa jiya, akwai wasu sunaye da suka halatta daga cikin sunayen Allah dan an kira wani bawan Allah babu komai. Mun tattauna wannan jiya daga cikin mun ji babu lafi a cewa ainihin wani rahim ko a cewa wani ra'uf ko a cewa wani makamantan sunaye ire-iren waɗannan. Ina fata an gane. To idan kun fahimci wannan, ar-rabb suna ne daga cikin sunayen Allah, ar-rabb suna ne daga cikin sunayen Allah. To kuma ita kalmar in ka dube ta a Larabci tun kafin musulunci ya zo, suna amfani da ita a matsayin mai gida ko ubangida. Don haka al-Imam Ibn Kathir zai gaya mana ka'idar da za a iya amfani da ita wannan kalma ga wani wanda ba Allah ba. Kama in muka dawo, ko daidai ne fassara kalmar rabb a Hausa da ubangiji? Daidai ne, domin wannan fassara ce wadda take mai yanci, kuma ja'iza ce a cikin harshen Hausa ga duk wanda yake da cikakken ilimi da ƙwarewa a harshen Hausa. Ga bayanin yadda abin yake. Asalin Hausawa na farko waɗanda kafin su karɓi musulunci Magudawa ke ne, suna da alloli mabambanta waɗanda suke bautawa. To allansu mafi girma da suke bautawa sunan shi Jiji. Jiji ma'ana Jiji kuma shi ne wanda ya kera kowa, ko da a harshen Hausa. Wato in aka ce Jiji, awwamu Jiji ne, wato ya tsira sa'a ba su cin masa ba, wanda ya kera kowa, wanda ya fi kowa daga cikin tsaron shi. To wannan abu da suke bauta, wannan jinsi da suke bautawa a wurinsu shi ne ya fi kowanne, don haka suke kiran shi Jiji. To amma suna da wannan aƙida ta bautar gumaka su Hausawa a wancan lokaci, tare da haka kuma sun yadda Allah ne yake ruwan sama, sun yadda Allah ne yake saukar da cututtuka, sun yadda Allah ne yake bada kaza. Ma'ana kamar yadda dai da yawa za ka sami Larabawa a jahiliyar su suna da rububiyya, to haka su ma waɗannan Hausawa ya zama suna da rububiyya. To wannan irin rububiyya da suke da ita, wato sun yadda da cewa akwai Allah maɗaukakin sarki a sama, wanda wannan Allah shi yake halitta, shi yake bada ruwan sama, shi yake kashewa. Kuma sun yadda wannan Allah sama yake da wannan abin bautawan nasu wanda ya fi kowanne, shi ne Jiji. Don haka idan suka tashi su kira sunayen ƙananan gumakansu kamar kamawa a sama da gauran dutse, suna da gunki da suke kira tsumburbura. To idan tsumburbura gunki ne wanda kamawa Hausawa suke bautawa, to sai zama Jiji gunki ne da Hausawa suke bautawa kuma yana sama da tsumburbura. To kuma sun yadda Allah maɗaukakin sarki sama yake da Jiji. To yanzu ka fara sai ce Ubangiji, Ubangiji. To yanzu dole sai mun dawo kuma mun dubi ita kuma kalmar Uba da Hausa, idan Hausawa suke faɗe ta, shin lallai suna nufin biological father? Suna nufin lallai Uba wanda ya haihuwa, haihuwa ta jini? A'a, Hausawa sukan faɗi kalmar Uba da nufin mahaifi, Uba da nufin shugaba, Uba da nufin babba, Uba da nufin wanda ya kere. To a lokacin da suke cewa Uba, sai kuma su danganta da Jiji ta hanyar kawo wannan lunguda ko M, yadda za ta yi linkin tsakanin waɗannan sunaye guda biyu, su yayi gari sai a samar da mallaka, ko kuma sai a samar da ainihin mudafin wa mudafin ilaihi, wato Ubangiji, Ubangiji. To me suke nufi da kalmar Uba a nan? Shi ne wanda ke sama da Jiji, ba Uba suke nufi mahaifi ba. Wannan ko tantama babu iyakar bayani kenan dangane da abin da ya shafi harshen Hausa. Ke sa tashar Andaza, tashar FM ce ta Andaza, wato a garin Andaza da ke jihar Jigawa, tana zuwa duk mako tana yin wata hira ta musamman da wani gobaggen Bahaushe kuma masanin harshen Hausa, shine Professor Uba Abdalla. Daga cikin bayanin da wani lokaci suka neme shi da wani a cikin bayanan har ya kawo ire-iren waɗannan bayanai. To gaskiyar lamari ire-iren waɗannan bayanai ɗan da aka haife shi a Kaduna ko a Abuja ko a Onitsha ko a Okene ko a Enugu a matsayin shi na Bahaushe ba zai san irin wannan Hausar ba. Kuma wannan rikicin cewar kar a kira Allah da Ubangiji bai taso daga Hausawa malamai a garin Kano ba, bai taso daga Hausawa malamai a garin Katsina ba, ko a garin Sokoto, ko a garin Zaria, ko makamantan haka. Wannan ya taso ne a wurin ƴaƴan Hausawa da aka haife su a Kaduna. ƴaƴan Hausawa da aka haife su a Kaduna kuwa Hausar su ba za su taɓa zama karɓaɓɓiya da har za a ɗauke ta a karo da abin da aka samu Hausawa suna kai ba. Ya kamata mutane su rinƙa kansu adalci. Me yasa in ka zo kana karatun harshen Larabci sai an yi maka tarihi dangane da Larabawa, sai a tuntuko maka asali a ce Larabawa sun kasu kashi uku: akwai al-Arab al-Ariba, akwai al-Musta'riba, akwai al-Ba'iya. Al-Arab al-Ariba su ne Larabawan asali, mutanen ƙasar Yaman da makamantansu. Waɗannan Larabawa ne na asali, ba su da wani yare, ba wani abu da ya gurɓata harshensu. Wani yare bai shige su ba, su kuma ba su shiga wani yare ba. Su ne Jirginawa da suka zo suka zauna a Makka tare da ainihin uwar Isma'il da kuma Isma'il ɗin, har Isma'il ya tashi da harshen Larabci. Waɗannan Larabawa ne samfariran Larabawa, su yake kira al-Arab al-Ariba. Su kuma al-Arab al-Musta'riba, Larabawa waɗanda suke gurɓatattun Larabawa ne waɗanda asali ba Larabawa ba ne. Wasu ƙabilu ne suka je suka shiga cikin Larabawa suka zauna, sai harshensu ya ɓace, sai suka koma suna jin Larabci. Ko kuma Larabawa suka zo suka shiga cikinsu, garin haka sai nasu yaren ya ɓata, sai suka wayi gari suna jin Larabci. To haka al'amarin yake ga mutanen Makka, mutanen Madina. Waɗannan duk mutane Larabawa ne, amma al-Musta'riba, amma bi Isma'il ba Balarabe ba ne, Kan'ana ne. In ka karanta dokoki irin na Bature za ka ji ana wata shari'a ana kiranta canon law. Canon law ɗin nan daga can ne, daga Kan'an ne, dokoki ne na Kan'anawa. To ba Larabawa ba ne, yarensu annabi Ibrahim ke ne, mutanen ƙasar Filistin ne. Ina fatan an gane. To annabi Ibrahim da Kan'ani ne ya taso ya haifi ɗa da matar da take ita kanta matar ba yaren shi ɗaya da ita ba. Suka wayi gari kuma suka zo suka zauna a wani gari, wasu ƙabilu kuma suka taho na Laraba suka zo suka zauna da su. Don haka sai Isma'il ya tashi da wannan yare. To Isma'il shi ne uban waɗannan Larabawa da ke Makka. Don haka mutanen Makka da su da salsalarsu ba Larabawa ba ne ‘yan asali. Ko kun fahimta jama’a? Al-Musta'riba ne, wannan yanzu muna magana Arab ne. Larabawa ne waɗanda amma assimilation ne, ma’ana sun jirkice ne. Yanzu kamar ni ɗin nan da ke magana, haƙiƙanin al’amari ba Bahaushe ba ne, ba Fulatani ne gaba da baya, amma assimilated ne. An haife ni na girma cikin ƙasar Hausa, cikin Hausawa. Shikenan na tashi ni ma zan iya runto in ce ni ma Bahaushe ne. In ka shiga nan cikin garin Zaria yanzu, za ka je ka samu Nasarawa gaba da baya, za ka samu Yarabawa gaba da baya, za ka samu Bari-bari gaba da baya. Amma in ka taɓa su ce su Hausawa ne zage-zage, gaskiya ne su zage-zage ne. Don an haife ka a Zaria ko ina murne kai? Ba zan zage ne yanzu, ijuku ina murne, ijuku ba zan zage ne, ijuku ba zan zage ne. Dimitris aka haife shi, sai da haka ba zan zage ne amma ina murne. Ina fata an gane. Don a garin aka haife shi, an haife shi a ƙasar Zazzau. To, saboda haka za ka zo ka sami yanzu da yarabe a cikin garin Zaria, wani yarabancin ya ɓace mai, wani da nufi ne nufancin ya ɓace mai, wani da Fulatani ne Fulatancin ya ɓace mishi. Amma in ka taɓa shi sai ce Bahaushe ne. Gaskiya ne assimilated, amma ba za a taka mahaifin shi, kakan shi, baban kakan shi ƙarshen tafiya gaba ɗaya ba sa jin Hausa asali.
a falakar December 1980 kakata da ta haifi ubana ta rasu amma Hausar ba jintar take ba ma sosai. December 1980 yau kusan shekara 31 ke amma Hausar ma ba jintar take sosai ba. To kaga ba ma za a tafi da nisa ba kenan. Dan haka mun fahimci wannan bayanan da nake jama'a. To mutanen da suka zama irin waɗannan fa, to gaskiya saboda Allah a tsari na ilimi basu isa su tashi su yi inkarin wata kalma a cikin asalin yare ba, kuma a karɓi wannan inkari nasu sai in sun yi ilimi a cikin yaren. Kama al-imamu abu ubaida al-qasim ibn sallam ba balarabe ba ne gaba da bayan shi ba farisi ne, da baban shi ya kai shi makaranta ma baya jin Hausa, jirkita damirai yake. Sai ce malamin ga ta nan na kawo ta, jirkita damirai yake, damirai jirkita damirai yake, ga ta nan na kawo ta ki kuwa mata larabci. Baban shi ba larabe ne, ai baban shi ba farisi ne, har yana jin larabcin amma jirkitawa yake, yana mai da namiji mace a larabcin, yana mai da mace namiji. Da ya kai Abu Ubaidin makaranta a koya mai larabci, sai ya ce ji'tuki biha litu'allimaha al-lughata al-arabiyya, na zo miki da ita ki koya mata harshen larabci. Shi kuma malamin namiji ne, shi ma dan namiji ne, amma ka dubi yadda ka karanta sirar alamin nubala da sauran tarihin Abu Ubaidin. Amma kaga Abu Ubaidin al-Qasim ibn Sallam sai da ya ji larabcin duniyan nan kaf, ya aje gefe guda, kuma sai ya je specializing a larabcin Annabi sallallahu alaihi wasallam, har ya zo ya rubuta littafi ya sanya mishi al-gharibul musanna, yana fassara larabcin Annabi ne a cikin mujalladi uku sallallahu alaihi wasallam. To idan yau aka haife ka a Kaduna ko aka haife ka a cikin sabon garin Zaria ko makamantan haka, ba za ka tashi ka ce Hausa da suke faɗin kaza ba daidai ba ne, dan kai tukuna ma gaba ɗaya ba a san Hausa bakwai kake ko banga bakwai ba, ko kun fahimta. Amma in ka tafi ka je kai karatu game da harshen larabci ka kware ka goge, to anan ne zaka iya inkarin wani abu ko ka karɓi wani abu saboda ka iya. Kamar sibawaihi ba balarabe ba ne, koyon larabci yayi ba farisi ne, amma sai ya yi gari ya zama mai, ya zama kamar wahayi ake mishi a cikin harshen larabci. To abinda nake so in ce mana jama'a, akwai abubuwa da dama, shari'a tana duban urf, ya kamata ustazai su san wannan, kuma wannan matsalar galibi rashin karatun ilimin usulul fiqh ke kawo ta, shine shari'a in ta koma ta faɗi hukunci kaza, to amma sai ta dubi urf yaya al'adun mutane suke. Ko kun fahimta jama'a? Yanzu ita wannan kalmar da muke gwagwarmaya a kanta, kalmar Ubangiji, sai ka koma ka ga yaya asalin Hausawa suke amfani da ita, me suke nufi da ita. Ali ɗan Saraki Bahaushe ne, gangaren Bahaushe, mawaƙi ne, yana wa Sardauna waƙa ya ce Ubangijin ministoci da sarakuna, wato Sardauna Ubangiji ne na ministoci da sarakuna. Idan wani ustazi ya ɗanyi karatun kitabun tauhidin shi bai sauka ba, sai ya ce Ali ɗan Saraki ya kafirta, amma bai kafirta ba. Me yake nufi da Ubangiji mai gida sayyiduhu? Ga dattijo Abu Talib da ya tashi ya ce ana rabbul ibil, to rabbul ibil ne za ka ce, da sai ka ce huwa Allahu, Allah shi ne rabbul ibil, ko kun fahimta? To amma shi sai ya ce ana rabbul ibil, ni ne Ubangijin waɗannan raƙuma. To Ubangijin waɗannan raƙuma me wannan magana take nufi? Tana nufin me? Tana nufin mamallaki, shi ya mallaka, ba yana nufin cewa shi ne mahaliccin raƙuman ba. To don haka yana daga cikin hikimar koyon yare, bayan ka koye shi ka je ka zauna cikin masu yaren. Kun ga kamar karatun nan da muke na tafsiri jama'a, da karatun hadisi din nan da muke, da karatuttukan nan da muke na fiqh da lughal arabiyya, wallahi na daga cikin abubuwan da galibi ustazai suka yi asara shine kasantuwar su ustazai galibin su makarantun islamiyya suka yi, malaman su ba sa jin Hausan gogaggiya, sannan galibi an haife su ne a wani wuri da ke da hargitsin yare. Wannan matsala ce babba. amma gaskiya in kana son ka ji fassara fassara nagartacciyar fassara sai ka je kana karatun soro zaka ga duk wata kalma da malamin ya faɗa yana da irin ta a Hausa da zai kawo ya aji sai da takaitun suna fassara kalmomi har suka koma a kasar Hausa har sunaye suke fassarawa shiga cikin garin Zariya nan zaka yi karatun makama sai ka ji ya ce haddathana al-harith ibn al-hammami sai ka ji ya ce numau dan muhimma ya ba mu labari sunan ma fassara shi ake al-harith sai ce numau ibn al-hammami dan muhimma sai fassara maka shi saboda wato suna da cikakkiyar Hausa dan haka suna iya fassara komai to waɗannan su ake kira malaman Hausawa in baka zauna gaban irin su kai karatu ba to gaskiya baka zo kana ganin kalma kiri da muzu kai ka san ma'anarta inda za a ce ka bayyana ta da larabci amma a ce wace kalma ta dace da ita Hausa baka sani ba menene bambancin shugaban banza da shugaba na gari galibi mutanen mu ba su iya bambancewa amma sai ka ji sun ce wannan Madugu ne wannan Kattagi ne to duk inda ka ji Madugu shugaba ne na gari amma kaga galibi matasa ne ke labarai radio Najeriya Kaduna waɗanda zaka samu Hausar ba su mallake ta ba sai ka ji ya ce Madugun ƴan tawaye to in yace Madugun ƴan tawaye Hausar ta kare saboda Madugu shugaba ne na gari to ƴan tawaye kuma yin iska ne to ba zai yiwu a hada ba sai dai a ce Kattagin ƴan tawaye ko kun fahimta jama'a sai ka ji yanzu ya ce an kama wasu a bakar kasuwa suna siyar da man fetur bakar kasuwa babu bakar kasuwa a Hausa kasuwar bayan fage yake cewa Bahaushe yake kasuwar bayan fage duk inda ka ji kasuwar bayan fage to an illegal market kenan kasuwar da bata halatta ba ko ba a yarda da ita ba dan haka gaskiya jama'a ya halatta mufassara kalmar rabbu da ubangiji domin ma'anarta shine mahalicci mai gudanarwa ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to malam yace war rabbu huwal malikul mutasarrif ar-rabbu shine mamallaki mai sarrafawa wa yutlaqu fil lugha ala sayyid a harshen larabci tsantsan larabci da kalmar rabbu da kalmar as-sayyid suka fassara junansu in aka ce ar-rabbu sai ka fassara kana nufin sayyid wato hadha sayyidun sai ka ce hadha rabbun ina fata an gane wa alal mutasarrif lil islahi haka nan wanda ke sarrafa al'amura dan ya gyara su shi ma akan fadi mishi a ce hadha rabbun ina fata an gane malai ya ce wa kullu zalika sahihun fi haqqi llahi ta'ala duk waɗannan in ka faɗe su game da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ya dace domin Allah as-sayyid ne Allah al-mutasarrif ne lil islahi dan haka in ka kira shi da ar-rabb ya dace amma sai ma nayi ce wala yusta'malu ar-rabb li ghayri Allah bal bil idafa sai dai ita kalmar rabb kai tsaye rabb ubangiji ba a amfani da ita sai ga Allah har a Hausa haka ne idan ka zo ka ce mana ubangiji kai shuruto abinda za mu fahimta shine Allah haka in ka zo a larabci ka ce ar-rabb ko rabbun to abinda za mu fahimta Allah kake nufi dan haka ita kalmar in ita kadai ce ba a amfani da ita sai ga Allah bal bil idafa amma ana son ai amfani da ita ga wani sai a jingina ta da wani abu sai a ce taqulu sai ka ce rabbud dar rabbud dar shine mai gida rabbatul bait ita ce uwar gida dashi nan ka karanta wannan al-arabiyatul jadida da ɗan islamiya suke karanta yana cewa watani rabbatul bait tasubbu al-khalla fi az-zayti laha ashru dajajatin wa dikun hasanu sauti waka ce ta ɗan islamiya sai wata mata ce sunanta tani to shikenan sai ce rabbatul bait ita ce uwar gida tasubbu al-khalla fi az-zayti tana hada manjada da abubuwa da abubuwa tayyiya laha ashru dajajati tana da kaji guda goma wadikun hasanun sauti har da wani zakara ma mai dadin cara ina fata an gane to kun ga yanzu duk waɗannan yana tabbatar da kenan ana iya fadin rabbu ga wani amma sai an danganta kamar yadda shi dattijo Abu Talib yace ana rabbul ibli walil baiti rabbun yahmiha yace raquma dai ni ne na mallake su shi kuma wannan da Kaaba akwai wanda ya mallake ta haka kuma rabbu kaza ko kace ubangijin kaza wa amma rabbu fala yuqalu illa lillahi azza wa jal amma ita kalmar tsuranta a ce ar-rabbu to ba a fadin ta ga kowa sai ga Allah wa kad qila wasu malaman ma cewa suka yi innahu lismul a'zam wannan sunan ar-rabbu shine al-ismul a'zam kamar yadda muka ji a baya wasu malaman suka ce Allahu shine ismul a'zam duk waɗannan maganganun guda biyu ba daidai bane ismullahil a'zam shine al-hayyul qayyum to jama'a kun ji takaitaccen bayani dangane da ar-rabbu ko yanzu dai ka gane me ake nufi da rabbu ina fatan an gane wato shine wanda yayi halitta yake bin halittar sannu a hankali kuma har ta kai inda yake buƙatar ta kai wal alamina to al alamina da kake cewa rabbul alamina jam'u alamin jam'i ne na alam to menene alam da Hausa shine talikai to kun ga wannan kalma aro Bahaushe yayi talikai khaliqai shine sai mai da shi talikai haka Bahaushe yake yi in ya ari kalma ya ga ta yi tsauri a yadda take sai ya sauke ta step number 1 in ke laushi sai ya ƙara rugurguza ta sai ta koma Hausa khaliq mahalicci makhluq abiban halitta to talikai khaliqai waɗanda aka halitta kenan daga baya kawai shi kenan sai koma ya ce talikai kaga kalmar ta fita daga hayyacinta gaba ɗayan ba ka natso ba za ka iya gane ta ba haka ne haka za ga al'amuran ina fata an gane to sai malam yake cewa wa huwa kullu mawjudin siwa Allahi azza wa jalla menene alam shine duk wani halitta da ba Allah ba duk wanda ba Allah ba shi yake kira alam wal alam jam'un la wahida lahu min lafzihi to kalmar alam kuma kun ga halittu in ka ji kalmar halittu kaga suna da yawa ko to jam'i ne amma jam'i ne kuma wanda yake ba shi da guda ɗaya daga cikin nau'in shi kamar kalmar nisa'u a larabci in aka ce ka fitar mana da guda ɗaya a cikinta bamu sai dai ka koma ka ce imra'atun to imra'atun kuma ba daga can bane to haka alam jam'i ne wanda babu mufradi daga gare shi sai ce wal awamin to kuma ana yin jam'i na alam din to wannan jam'i ba jam'ul jam'u bane ba jam'ul jam'i bane a jam'i ne na jam'ul jinsi jam'i ne na jinsuna misali yanzu in ka tattara mutane to wata duniya ce da su kadai ke fahimtar junansu baka taba jin ana aure tsakanin mutane da birai ba to mutane wata duniya ce to sai ka ce alam to birai wata duniya ce su ma sai ka ce alam to damusa ita ma wata duniya ce sai ka ce alam to in ka hada waɗannan duniya ta suwana da duniyar suwana da duniyar suwane sai kuma ka ce me sai ka ce awalin ko kun fahimta to daga nan ne larabawan zamani kuma har suka zo suna sarrafa kalmar sai suna amfani da ita ga different fields and philosophy sai a ce duniyar injiniyoyi duniyar lauyoyi duniyar likitoci sai kuma kaga an ce duniyar littattafai alamul matbu'at abinda wannan magana take nufi shine yanzu ni da kai mai yiwa ba manoma ba ne saboda haka ba mu san yaushe ake noma tumatir ba yaushe ake girbe shi yaya ake noma shi to idan muka shiga cikin masu noman tumatir sai mu zama gidadawa to shine mun shiga duniyarsu kenan to yanzu mai ake nufi da duniyarsu rayuwarsu don haka sai ka ji mun kira lacca mun sa mata alamul jinni wash-shayatin duniyar aljanu da shaitanu karkai tunanin wata duniya ce ko suna sama ta kaza ko suna ƙasa ta kaza suke rayuwa a cikin wannan duniyar tamu suke yi amma abinda muke nufi da duniya anan ita ce irin rayuwarsu kamar yadda in ka shiga cikin masu yadda tumatir ɗin nan sai ka ga suna wata rayuwa da baka sani ba sai ka ji sun ce maka kaza kaza sai ka ji baka fahimta abin da suke cewa sai ka ji sun ce kaza sai ka ji baka fahimta saboda ka shigo wata duniya ne yanzu kana duniyar mu nan ta ustazai haka ne ko ba haka ba dan haka sai ka ji a cikin duniyar mu ma muna wata magana wanda idan injiniyoyi suka shigo ba za su gane ba sai ka ji muna cewa dan Allah an ka bi Umara ka siyo min bulugul maram amma fa ta haƙiƙin samir kuma ka siyo min bugu na takwas to in injiniya ne ka ba shi sako shi ya ce to menene ta haƙiƙin samir haka ne amma ustazu ne dan uwan ka fa ba matsala ko kun fahimta to ko kun fahimta to yanzu kaga duniyar ustazai daban da duniyar injiniyoyi to in ka shiga duniyar ɗan drama haka take daban da duniyar masu wa'azi to annan duk kana iya kiran waɗannan ne kana iya kiran su alam to sai ka ce al-awalim shine jam'i sai malam yace wal-awalim al-awalim dinnan asnaful makhluqat wato nau'i nau'i na halittu fi samawati wal ardi a ainihin wato sammai da ƙasa fil barri wal bahri waɗanda suke cikin tudu da waɗanda suke cikin koguna dan haka sai ka ce a duniyar kifaye akwai wani kifi sunan shi kurugu akwai wani kifi sunan shi karfashe a duniyar kifaye sai a dauka a ina ce duniyar kifaye a ana nufin a cikin rayuwarsu wa kullu qarnin minha sannan haka kuma kowane karni wato kowane zamani minha daga cikin wannan rayuwar wajil da kowace al'umma yusamma alaman aidan har wayo su ma ana kiransa alam misali yanzu duniyar su Sardauna sai wani ya fara tunanin a wata duniya suka rayu a ana nufin zamanin su Sardauna duniyar su Bukhari ana nufin zamanin su Bukhari to yanzu kenan ana son a ce maka kalmar alam tana daukan halittu tana daukar zamani tana daukan nau'in halittu ko nau'in mutane to amma menene ta zo da ma'anar shi anan ta zo da ma'anar duka ne a cikin alqur'ani da kake cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu baki ɗaya duk wani abu da ka ji mun faɗi anan wanda ba Allah ba to yana cikin al'alamina to Allah ubangijin shi ne to me ake nufi da wannan ubangizantaka ana nufin halitta da azurtawa da gudanarwa da rayawa da kashewa da azabtarwa ko kuma yin rahama duk wannan na daga cikin ubangizantaka wato rububiyya ta Allah madaukakin sarki to muminai sun yadda Allah ne kadai yake yin wannan mafi yawancin kafirai sun yadda cewa Allah ne mahalicci Allah ne ke kashewa shi ke rayawa shi ke saukar da ruwan sama sai dai an samu ƴan tsiraru waɗanda suka yi wa Allah tawaye daga cikin waɗannan akwai dahariyun dahariyun su ne philosophers galibi a waɗancan zamana su ne mutanen Greek ƙasashen Greek irinsu Aristotle da makamantansu waɗanda gaba ɗayansu ba su yi imani da annabawa ba saboda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da mahalicci ba abinda suka yi imani shine wannan duniya wani yanayin juyin juya hali ne na daɗewa sai ya kai ta samu ta zama haka sakamakon haka halittu iri-iri suka fito misali kanka idan ya daɗe baka wanka baka wanke shi baka shafa mai baka taje shi saboda daɗewa sai a samu wasu ƙwari su fito waɗannan ƙwarin kai ka halice su kai ka haife su sai ya ce maka ɗabi'a ce ta haifar da su daɗewa saboda rashin wanka da wanki shi yasa aka samu wannan ƙwaron da ake kira kwarkwata to sai biyo maka ta haka sai ya ce to kamar haka haka duniyar nan ma ta samu sai ce baka ganin in wuri ya daɗe ruwa na taruwa sai kaga ƙwari sun fara halittuwa daga ciki to yanayin daɗewar ne kawai babu wani Allah mahalicci wannan shine asalin kafirci jama'a wannan shine asalin kafirci shine duk wata aqida da za ta sa kai musun Allah a matsayin mahalicci to wannan kafirci ne a waɗannan zamanna kuma galibi waɗanda suke jagoranci akan wannan aƙida su ne mutanen ƙasar China da dawa daga cikin mutanen tarayyar Soviet wadda ta rushe wato Russia da kuma makamantansu. Shi yasa da dama za ka ga waɗanda suka tafi suka yi karatu a ƙasashen Turai musamman ƙasashen Russia a wancan lokacin za ka samu suna kafircewa Allah, sun sha irin waɗannan ɗabi'u. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Muna da wani HOD ban san yanzu ko yana nan a wurin ba ma a University Jos ne ya taɓa zama HOD, wani Dr. Gabriel Nyamuri ne ya tafi ƙasar Russia ya je ya karatu da ya dawo kawai shi kenan sai dawo da wannan aƙidar babu Allah. Sai za ka ga ranar Juma'a zai ta muku dariya, ranar Lahadi ta waɗancan dariya. In kun zauna kuna da biyaddi yana kallon ku shashasha, yana kallon ku shashashe ne kawai. Kawai shi bai imani da komai ba, kawai shi kawai rayuwa kawai imani. Matan shi kuma lokacin evangelist ce, har yawon wa'azi take. Kwashe 'ya'yanta gudu. Ya zama gashi nan kamar taɓaɓɓe. Duk wanda ya san University Jos kusan shekara 20 shekara 15 da ta wuce, Dr. Gabriel shi ne HOD a wurin. Allah ya kyauta. To jama'a kun ji, duk waɗannan aƙidoji kafirci ne. Ar-Rahmanir-Rahim sai kuma kalmomi guda biyu waɗanda sunaye ne Allah mai rahama mai jin ƙai. Qawluhu Ar-Rahmanir-Rahim taqaddama al-kalamu alayhi fil basmala bima ughniya an i'adatihi. Yace Ar-Rahmanir-Rahim din nan an yi bayani a baya wajen Bismillahir-Rahmanir-Rahim, bayanin ya wadatar ba sai an maimaita ba. قال القرطبي الامام القرطبي ابو عبد الله yake cewa ya kamata ka iya tantance harka ilimi. Qurtubi guda biyu ne a ilimi, akwai Qurtubi al-Ansari shine mai al-Jami'u li ahkam al-Qur'an Abu Abdullah, sannan akwai Qurtubi shi kuma malamin wannan ne, shi kuma malamin hadisi ne, fassarorin shi da maganganun shi sun fi bayyana a hadisi. Don haka zo ana maganar tafsirin Al-Qur'ani kaji an ce Qurtubi ya ce, to sai ka ce mai tafsiri kenan. In ana maganar hadisi kaji an ce Qurtubi ya ce, to mai sharhin talkhisin sahihu Muslim kenan. Al-Mufhim lima ashkala min talkhis Muslim. Ya yi abridged version ne, ya takaita sahihu Muslim. Da ya takaita shi kuma sai ɗalibai suna karanta sai suna jin wahala, sai ya ɗauka sai sharhin shi mujalladi 8. Sai sanya mishi al-mufhim lima ashkala min talkhisi sahihi Muslim, wato mai fahimtar da abubuwan da suka rikice na sahihu Muslim. Ina fata an gane. Haka kuma in ka zo kana karatun fiqhu kaji an ce Qurtubi, to kuma wannan mai manzuma kenan, wannan waƙe na ainihin littafin Qurtubi wanda a ƙasa Hausa suke cewa Qurtubi. Ina fata an gane. To al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah al-Ansari yace inna ma wasafa nafsuhu bir-Rahmanir Rahim بعد قوله رب العالمين. bayan Allah madaukakin sarki ya siffanta kanshi da rabbul alamin sai kuma ya siffanta kanshi da ar-rahmanir rahim li yakuna min bab qarn at-targhib ba'da at-tarhib tarhib, dan ya zama abun yazo da salo na kwadaitarwa bayan tsoratarwa. Kaga jin alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin dukkan halittu. To kaga anan Allah ya tabbata wa da kanshi mulki, halitta, kasaita da isa. To dan kar ka dauka to wannan irin ubangiji za mu samu sauki a wurin shi kuwa sai marmaza yace ar-rahmanir rahim, mai rahama mai jin kai. Dan ka dauka mulkin nashi ba na zalunci bane, ba na kama kariya bane, abinda Qurtubi yake kokarin ya fadi kenan. Wato sai ya zo da kwadaitarwa bayan firgitarwa, jin cewa ubangijin halittu, sai kaga kamar an firgita ka ne da sarauta. To sai kuma ya ce maka a'a mai rahama ne mai jin kai. Kama kala ta'ala, kamar yadda Allah ya ce nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim, ka faɗa wa bayina cewa ni fa ni ne mai gafara mai rahama. Wa anna azabi huwa al-azabul alim, kuma azaba ta ita ce azaba mai radadi. Kaga anan kuma bayan da ya kwadaitar sai kuma ya zo ya firgitar. To kullum Allah madaukakin sarki a haka yake barin bayin shi, in ya kwadaitar da su sai ya razana su, in ya razana su sai ya kwadaitar da su, dan kar ka saki jiki a cikin saban Allah. ka san cewa akwai rahama to sai yace maka akwai azaba kuma saboda kullum ana gaya wa mutane ar-rahmanir rahim ar-rahmanir rahim to sai su dauka wannan irin ubangiji duk yadda ka saba mishi ma mai rahama ne ko kun fahimta to amma sai kuma a rinka taka maka birki cewa yana da azaba mai radadi dan haka yace ka fada wa bayi na cewa ni mai gafara ne mai rahama ne to kaga in bayi suka ji haka sai su ga ab to bari su yi ta sharbota sai kuma yace wa anna azabi huwa al-azabul alim to amma kuma azaba ta ita ce azaba mai radadi to haka ake so kullun ka kasance bainal khawfi war raja kana tsoron azabar Allah saboda zunubanka kana kuma fatan rahama Allah saboda Allah mai rahama ne to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya je gaida wani dattijo bai da lafiya yace mishi ya jiki sai yace to ga mu dai muna tsoron azaba Allah saboda zunuban mu amma kuma muna sa ran rahama Allah saboda rahama Allah sai manzon Allah ya tashi yana cewa alhamdulillahi babu wani bawa da mutuwa za ta zo ta same shi yana da irin wannan tunanin sai Allah ya bashi abin da yake fata na rahama sai kuma Allah ya amintar da shi game da azaba da yake tsoro dan haka kai bawan Allah karka saki jiki kai ta saban Allah da dogaran cewa ai Allah zai gafarta maka haka kuma karka dubi girman zunubanka ka ce to ai kai kam ka riga ka kade kai tun daga nan ma dan wuta ne wannan ba haka bane na hadu da wani kasurgunin dan fashi a gidan yaro wajen shekara 16 bahaushe ne musulmi mutumin garin Katsina amma hasali a yadda suka ce sai randa na kira shi na zaunar da shi sannan ne ma ya bayyana musu cewa gaskiya ba ba ma guje bane su da sun dauka ba ma guje ne ba Katsina saboda ni kaina na jiyo shi ne yana barka ashar yana zagin wani yaro yana barka ashir yana cewa kai shi fa ba dan iskan gari daya bane shi dan iskan duk gaurukan duniya ne shi ba dan iskan jiha daya bane duk jihohin Najeriya shi dan iskan ta ne yana barka ashir manya manya shi ne sai na sa aka kira shi yana tuhowa kai ka ce ba shi ba dattijan ya kai shekara 65 ya zo ya duka ya yi madadi na ce to boka ake ce mishi na ce boka kai kake a shar din nan sai ce alagafa ta wannan wallahi shi ga taka ce mata sa suke ce mun boka ni suna na Zakariya sai aka ce a ƙarya yake malam ba ma guje ne sai ce wallahi limam ya faɗo wani ƙauye a manumfashi ya ce wallahi shi ne uban shi to shi ne muka ci gaba muna tattaunawa na ce na ji an ce ka daina sallah yace shekara 15 ba a sallah wato da muka zauna muna hira yadda ya rinka bani labari yace to laifi dai shi ya gama yi gaba daya nace na ji an ce ka taba cewa in aka je lahira aka ce kai ka tafi aljanna ba za ka tafi ba sai ka binciki dalilin da yasa ba za a azabtar da kai ba yace gaskiya ta faɗi saboda yace aka raba kallon ba wani laifi da ka sani wanda na ga ya dace in yi wanda nake da birki kawai yi nake yi nace na ji an ce ka taba cewa ga su nan suna ta sallah suna ta azumi suna ta roƙon Allah suna ta karatun Qur'ani amma ba sauki game da al'amarin su kai ku da baka yi kullun al'amari ne maka sauki yace di ya fada wato duk wata kalma ta kafirci shi nace mishi to wannan ba daidai bane kaza 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 to yanzu abinda nake so ka gane yasa na kawo maka wannan misali shi ganin ya saba wa Allah ya saba wa Allah ya saba wa Allah to sai dai da tsammani yana ganin sam Allah ba zai mai rahama ba dan haka bari ya ci gaba kawai to wannan kuskure ne duk girman laifinka karka dai da tsammani daga rahama Allah sai kenan kai kuma malami duk girman laifin ne laifi karka dai da rai daga Allah zai yafe mishi to shi yasa kaga Bukhari ya rawaito hadisi ko Muslim kamar yadda yake Riyadus Salihin wani dan ta'adda ne mai kisan kai yayi kisan kai har ya kar mutum 99 sai yazo ya fara nadama sai yana neman malami da zai mai fatawa yana so ya tuba. To su kuma mutane duk wanda suka gani ya zauna a masallaci yana ta jan tasbaha sai su dauka shi ne malami. Wani ko kawaidi bai taba gani ba, wani ko farallan Allah bai taba sani ba, wani tasbihin ma bai iya ba, wani jan tarbin ma an aka ce me yake fadi shi ma bai san me ake fadi ba. To amma mutane a wurin su duk wanda suka gani da rauni da alkaba da tasbaha a masallaci sai su ce malami ne. Ile ku sai aka dauke shi aka kai shi wurin wani gashi nan a masallaci yana ta ibada, ashe turun jahili ne. Sai ce na yi kisan kai ne har na kar mutum 99 shine ne nadama nake so in tuba, ko akwai yadda zan yi in tuba? Sai shi wannan da ake zaton malami ne sai ya ce 99 yace 99 yace ina Allah ba zai taba gafarta maka ba, sam ba za ka samu rahama ba. To shi kuma sai ga to tunda ba zai samu rahama ba ne rage ya ci gaba, dan haka sai ya cika da wannan da shi wannan malamin mai fatawa sai buge shi. To amma duk da haka kuma sai jikin shi ya sake karya yana son da ya tuba, sai ce ku nuna mini malami a wannan wuri. Sai aka ce fadalluhu bi rajulin alimin, sai suka nuna mishi wani mai ilimi da ya je tambaye shi. Algafarta malam na kashe mutum 100 in na tuba Allah zai yafe mini? Sai yace wa man yahulu bainaka wa baina tauba hadha jawabu rajulin alimin. Kaji magana ma irin ta malamai, wane ne zai sha baka ce ka da tuba, wa zai hana ka tuba, wa zai ki karban tubanka? Sai yace amma ina baka shawara, garin da kake akwai mutane fajirai, ko ka tuba kwana biyu zaka sake komawa, dan haka ina baka shawara ka tafi gari kaza in ka tuba dan ka je Allah ya tsare imaninka da tubarka. Hadisin Muslim da muka karanta wanda Abu Huraira ya rawaito da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa haka ne ko yana magana akan tarbibu wa tarhib? Ba mu riga ma mun karanta hadisin ba, muna tattauna bayani dangane da Ar-Rahman Ar-Rahim in ba manta ba. A inda muka ji cewa al-Imam Al-Qurtubi yake cewa na daga cikin hikimomin da ta sa Allah madaukakin sarki bayan ya faɗi alhamdulillahi rabbil alamin sima ar-rahman ar-rahim ta biyo baya, dan kai bawa kaka fahimci cewa Allah yana da kuntatawa, saboda haka ya nuna maka shine sarauta ne, sai ya marmaza ya ce maka shine rahma ne mai jin kai ne. Wato kar ka fahimci kirari da yawa kanshi da cewa shine mahaliccin halittu, shike sarrafa su, shike yadda ya so, to kaga cewa al'amarin akwai kunci. Sai ya ce maka a shine rahma ne kuma mai ainihin wato a jin kai ne, kamar yadda ainihin ayoyin suka bayyana a inda Allah yake cewa nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. Wato wadannan ayoyin suna bayyana maka kai musulmi kullun ana son ka kasance ne a cikin tsammani da sa rai da kwadayin rahama da kuma tsoron azabar Allah. Kar ka saki jiki ka dauka cewa shikenan tunda kai musulmi ne dole zaka shiga aljanna, kar kuma ka dauka cewa kai tunda musulmi ne mai sabon Allah to kai dan wuta ne. Abinda ake so shine ka zama kana fatan rahma Allah kana kuma jin tsoron ainihin azabar Allah madaukakin sarki. To sa'annan shine sai malam yake cewa qala, sai yake cewa farrabbu fihi tarhib, kaga cewar ubangiji rabbu tarhib akwai tsoratarwa a ciki, sai kaji cewa Allah yana da babbar sarauta akan ka. War rahmanur rahim tarhib, Ar-Rahman Ar-Rahim kuma kwadaitarwa ce, wato Allah ya tsoratar da kai game da kanshi kuma ya kwadaitar da kai dangane da rahamar da take wurin shi. Wa fi sahihi muslimin, hadisi ya zo cikin sahihi muslim, an Abi Hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce law ya'lamu al-mu'minu ma inda Allah min al-uquba ma tami'a fi jannatihi ahad, da a ce mumini ya san irin ukuba da Allah yake da ita, da mumini ya san irin ukuba da Allah madaukakin sarki ya tattala, to da wani ma ba zai sa rai game da aljannar Allah ba. Wato Allah yana da ukuba, ukubar da ba ka san yawanta da tarinta da adadinta, da sai ma ka tsorata cewa ko ma za ka samu rahama kuwa. sannan sai ya ce walau ya'lamu al-kafiru ma inda Allah min ar-rahma ma qanata min rahmatihi ahad kuma qanata min rahmatihi ahad da a ce kafiri ya san irin rahama da Allah yake da ita to da wani ma bai ainihin wato ɗiba tsammani da barhama Allah ba wato wannan hadisin abin da yake cewa kai mumini da ka san irin azabar da Allah ya tattala ba sai ka ji tsoron cewa imanin ka ma ba zai amfani ba kawai wuta za ka tafi kafiri kuma da ya san irin rahama Allah to da sai ga cewa kafircin shi ma ba wani abu ne Allah zai mishi rahama kaga anan ana kokarin ai balancing ne kai mumini kar ka saki jiki cewa tunda kai mumini ne haka kuma kafiri kar ya saki jiki cewa tunda shi ainihin wato bawa ne na Allah Allah ne ya yi shi ai zai samu rahama Allah to yanzu kamar yadda ne mana misali a karatuttukan baya sai kai kai wa kanka tunani a matsayin ka na musulmi wannan addinin na Allah ne ya turo annabawa ba su maka ruwa ba dan me kai za ka ruwar isar da addini sannan Allah madaukakin sarki bai maka gurin addini ba annabi bai maka gurin addini ba dan me za ka yi wani gurin addini ko kun fahimta jama'a yana daga cikin zagi mafi kaushi da ake wa waɗanda suke musulunta a zage shi a ce mishi kai da Allah yaushe ka musulunta wani ma har a ce mishi kai da Allah kai ba ma guje ba ne duk waɗannan kalmomin ba su halatta ba jama'a to haka kuma kai da ka ganka ustazu shiryayye to kar ka rinka tunanin cewa ai kai saboda iya karatunka da biyayyarka ta Allah shi yasa ya baka a cikin shiriya ka tafi kasan Masar sai ka je ka samu Yahudu ya haddace Qur'ani sai ka samu Yahudu ya haddace Sahihu Bukhari ashe karatu ba shi ne dalilin kai ka karɓaɓɓe bane a wurin Allah amma kuma zai iya zama dalili amma ba shi kadai ne dalili ba sannan ashe rashin karatu ba shi ne dalili akan wani fasiki ne ko kafiri ne ko kuma shi Allah ba ya yi da shi ba to haka kai kuma ahlus sunna ba daidai bane ka rinka jin cewa ai kai dinnan ahlus sunna wata irin dabi'a taka ce ta sa Allah madaukakin sarki ya shiryar da kai dan haka baka fatan wani ya zama ahlus sunna baka fatan wani ya daina bid'a dan haka lokacin da zaka tasa wani a gaba saboda yana yin bid'a sai ya zama ka mai da shi abin izbulanci ne ba fatan alheri kake mishi ba ma'anan kai ahlus sunna ne na gaske fata kake kowa ya zama ahlus sunna idan kai musulmi ne na gaske fata kake kowa ya zama musulmi idan kai malami ne na gaske fata kake kowa ya samu ilimi domin da ilimi da addini da sunna ni'ima ce ta Allah ni'imar Allah kuwa ba ta rabuwa dan wasu bayin Allah sun karu a cikinta ba irin cefanen gidanka bane kayo cefanen mutane uku sai kai bakin yan biki mutum 30 kaga ba a ji jiki a gidan to Allah madaukakin sarki al'amarin shi ba haka bane cewa wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahmata ta ishi komai dan haka daga cikin wannan rahma ta Allah madaukakin sarki sai kaga Allah ya jarabci uwa da san danta sai kaga Allah ya jarabce ta da kula da shi sakamakon haka sai kaga yau din nan yazo duniya amma yana neman kai din nan da ta haifa da farko sai kaga ya fi ka gata a wurinta ko kun fahimta sakamakon wannan rahama sai Allah yake sa ma'aurata biyu da ke son juna da zaran sun haihu sai kuma soyayya sai ta tattaru sai ta koma kan dan idan ka taho a guje kai mantuwa kana son ka dauki wani abu matarka ta aje jariri sai gaji ta ce to ai a hankali dai akwai mutum a wurin kamar kai ba mutum bane ai a hankali dai akwai mutum a wurin ma'ana yanzu kai din nan ka wayi gari baka kai daraja abin da ta haifa maka ba to duk wannan yana daga cikin rahama Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan sai aya ta uku a cikin suratul fatiha ita ce malik yawmiddin ita malik yawmiddin ita ce aya ta hudu a inda malam yace qara'a ba'dul qurra maliki wa qara'a akharuna maliki wa kilahuma sahihun mutawatirun fi saba wata qira'a ana karantawa da maliki wata qira'a ana karantawa da maliki malam yake cewa wasu makaranta sun karanta da maliki kamar wa kamar warsh to makarantar warsh makarantar wa kenan makarantar nasi'u ita ce al'allamatu shafi'i yake cewa wa maliki yawmiddin rawihi nasir. Ina fata an gane maliki yawmiddin ita ce qira'ar makarantar suhaf. To makarantar suhaf kuma wace makaranta kenan? Asim ibn Abdul Mujud al-Kufi, shi kuma yana da almajirai guda biyu. Sannan Nafi'u yana da almajirai guda biyu, da wane? Da Warsh da Qalul. Shi ne yace wa makkatu Abdullah fiha muqamuhu huwa ibn kathir kafir al-qawm mu'tala wa Qalul Isa thumma Uthman warshuhu. Rabin magana ce Madina, malamin Madina shine Nafi'u. Da me ya fara al-Imam Shafi'i? Ba ma haddatan Shafi'iyya? Al-Imam Shafi'i da me ya fara dangane da makarantar Madina ta qira'a? Ha? Wa amma karimu sirr fi tibbi Nafi'u fa dhaka alladhi ikhtara al-Madinata manzila وقالون عيسى ثم عثمان يرشدهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. واتو ومن قرآن دا الله يسو يحد تشيشي في الله يزيد يسبا ين الله سكا زونا سكا يتهد ما سكا يتهد ما أكنش أكا سامو سمن ومن يما لما يقودا بقوي سكا زونا سكا حد تش قرآن جباتينش دا دكن كراؤوئي. Sannan aka samu manya-manyan ɗalibai guda biyu nasu waɗanda al-Imam Shafi'i ya ɗauka a matsayin misali. To Madina babban malamin ta shine Nafi', yana da almajirai guda biyu, ɗaya Qalul ɗaya Warsh. To dukkansu amma ya karantar da su Maliki Yawmiddin. Don haka za ka ga in kana karatun Warsh sai ka karanta da Maliki, in kana sauran ƙira'o'i kuma sai ka karanta da Maliki. To sai malam ya ce duk daidai ne, tare da cewa Maliki ya fi nuna matuƙar sarauta fiye da Maliki. Don haka kenan yanzu in ka zo fassara sai ka ce Maliki Yawmiddin, Allah mamallakin ranar sakamako, Allah shi yake da sarauta a wannan rana. To in ko ka zo fassarawa da Maliki fa sai ka ce mai cikakkiyar sarauta da mallaka da iko da ƙasaita a wannan rana, shi kadai ba shi da abokin tarayya. Wa yuqalu maliki bikasirin lami wa iskaniha, a wata ƙira'ar kuma ana karanta da maliki, maliki, maliki da kuma kasra, maliki, maliki. Ko kun fahimta? Maliki da maliki. Ina fata an gane. Wa yuqalu maliki, kuma ana cewa maliki lanjaye din ya ta ainihin wato bi bayan shi. Sannan wa ashba'a Nafi'un kasratal kafi faqra'a Maliki Yawmiddin, a wata fuska Nafi'u kuma yana karantawa da Maliki Yawmiddin. Na'am, Maliki Yawmiddin haka, wato ya'un din a gaban kafin din ne, ba a gaban ya'un ba, ko Maliki Yawmiddin. Wa qad rajjaha kilan ko kullum min al-qira'atayn marjuhun min haythu al-ma'na wa kilahuma sahiha hasana, yana magana akan qira'o'in farko guda biyu da maliki da maliki. Yace dukkanin su ma'anonin su ingantattu ne, kuma dalilai masu ƙarfi sun tabbatar da ingancin su. Ya rajjaha Zamakhshari maliki, amma Zamakhshari ya karkata akan cewa maliki ta fi ainihin ƙarfi, li'annaha qira'atu ahli al-haramayn, saboda mutanen malaman Makka da Madina da ita suke karatu, wato a waɗancan zamanin kenan. Saboda juyi yakan faru jama'a, sai ka ji an ce a Makka da Madina, sai kuma ka je Makka da Madina a yanzu, sai ka ji yanzu misali babban malamin Madina wajen ƙira'a shine Huzaifi, shine Huzaifi limamin masallacin ainihin Ka'aba a Madina, masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sauran duk suna bin bayan shi ne. Manya-manyan limaman harami yanzu guda biyu sune Sulaisi da Shurai, duk in ka ji karatunsu ne suke karantawa, maliki suke karantawa. Amma kaga a nan Zamakhshari kuma ya ce maliki ita tafi, saboda da ita limaman Makka da Madina suke, sai ka ce a wancan zamanin kenan. Ina fata an gane. walqaulihi sannan kuma haka saboda maganar Allah da yake cewa limanil mulkul yawm limanil mulkul yawm mulki a yau ga waike a ranar alkiyama kenan wa qauluhu da kuma maganar Allah da yake cewa qauluhul haqq maganar Allah gaskiya ce walahul mulku Allah shi yake da mulki to waɗannan dalilai guda biyu sune al-Imam Zamakhshari ya karfafa maganar shi maganar farko cewa limaman Makka da Madina haka suke yi ko malaman Makka da Madina ko mutanen Makka da Madina magana ta biyu kuma ya kawo ayoyi waɗanda suke karfafa akan wannan maganar ala ayyati hal a lokacin da mutane suke karatun warsha a nan ƙasar tamu shine lokacin da ake an fi ba da ƙarfi karatun al-muzalla babu karatun islamiyya kuma babbar jami'a da mutane suke tafiya ita ce gabas wato su tafi jihar Yobe da jihar Maiduguri jihar Borno ta yanzu sai mutum ya je gabas to duk a wannan lokaci ana karantar da riwaya ɗaya ne to da lokaci yayi mutane suna fita ƙasar Masar suna yo karatu suna zuwa Sham da Saudiya suna yo karatu sai aka fara samun ƴan Najeriya suna karatun Hafs to sai matsala ta fara samuwa a lokacin sai wasu waɗanda suke karatu da warsh da ba su san Hafs ba in suka ji kana yin Hafs sai su ɗauka ba daidai kake yi ba sai su ce wannan karatu ba daidai bane kana ɓata Qur'ani sai kuma aka samu su kuma wasu waɗanda ba su san warsh ba in suka ji ana yin warsh sai su ce karatun ba wannan karatun ba daidai bane to duka kuskure ne da warsh da Hafs dukkansu karatuttuka ne waɗanda suke ingantattu daga manzon tsira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama saboda haka in kana sallah ka ji wani yana maliki yaumiddin kai kuma a halin maliki yaumiddin kake babu laifi Bukhari ya rawaito hadisi da irin wannan rikicin ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Umar yana sallah sai ji wani yana kira'a alqur'ani ba da irin yadda annabi ya koya mai ba sai hankalin shi ya tashi Umar yace sai naji kamar in yanke sallata sai naji kamar in tade shi a sallah sai na hakura ya idar da sallah yana idarwa sai na ci kwalashi mutumin shi kana karanta qur'ani ba irin yadda annabi ya koya mini ba sai ya jashi ya kai shurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce sake shi da ya sake shi sai ya ce ka karanta kai inji Umar ya karanta sai manzo Allah ya ce daidai ne haka ta sauka ni na koya maka ya ce kai ma karanta ya karanta manzo Allah ya ce daidai ne haka ta sauka ni na koya maka sai ya ce wannan qur'ani ya sauka da harufa bakwai ne to harufa bakwai din nan ba wai sune qira'o'i bakwai ba a'a malamai suka ce harufa bakwai din da suka sauka Allah ya kadaitar da annabi da dukkan ilmomin su amma harafi ɗaya ne annabi ya dauka ya fasa mana shine shi kuma wannan harafin ya karkasu zuwa waɗannan qira'o'i da riwayoyi da gargadan yadda lahaja take a wurin larabawa yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallam ba quraishi ne to Abu Hurairah da Abu Musa al-Ash'ari ba Qurayshawa bane amma din Larabawa ne to in ka dawo kuma Qurayshawa annabi da Qurayshi ne amma ba Hashi ne Abu Bakar kuma da Qurayshi ne amma ba Taimi Umar kuma da Qurayshi ne amma Adawi Usman kuma da Qurayshi ne amma Banu Umayya Amawi ko kun fahimta ma'ana yanzu sai ka ce Hausawa in kai da Yarbo ne ka dubi Hausawa a matsayin kabila daya to in ka shigo cikin su sai ka ji an ce ba Sakkwace ba Kano ba Zazzage to tafi cikin Kanawa kuma sai ka ji Hausar da Bakanan Kano na kura ike yi ba irin ta Hausar da Bakanan Kano na Rijin yake yi ba da na Gumal sai ka ji wannan ya ce zan sha ruwa sai wannan ya ce zan sha ruwa sai mai da shi HYA sai kuma wannan ya mai da shi FHA wannan ya ce sha wannan ya ce sha kuma dukkan su menene Kanawa ne tafi cikin Sakkwatawa in ka tafi cikin Sakkwatawa sai ka samu Bazanfare Bazanfare sai ka ji ya ce kahen rubuta wannan littafi Abubakar Gini kenan Bazanfare ne kahen in ka tafi can kuma ka samu wani Basakkwace kamar Musa Lukuwa sai ya ce kanda in fara wanga tafsiri kahin kuma ta zama kanda mawaƙin Sardauna ne yace yace kanda mu san kowa kai mun ka sanin Sardauna kaga Sakkwatawa ma sun rabu to tafi Zazzagawa in ka zo cikin Zariya ka ji irin zazzagancin da ake yi to tafi Cikiru kuma ka ji mutumin da aka yabe shi a ƙwarbai ba zazzagi ne gaba da baya idan ya zo yanki ciri ya zauna sai ya natsu zai fahimci me ake cewa ma tukuna. Saboda in aka haɗo Hausar sai ji kamar wani yare ake yi, kuma Hausawa ne rangadaɗai zage zage. To duk gaba ɗaya sai Allah ya tattara ya ce inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, da Adamu da Hawwa su ne iyayenku. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, muka sanya ku yanki yanki da ƙabilu daban-daban. Lita'arafu, dan ku san juna. Inna akramakum indallahi atqakum, wanda yafi kowa tsoron Allah shine wanda yafi sanin Allah yafi tsoron Allah. Don haka kai da Haushe baka fi da yarabe ba, da yarabe bai fi ka ba, amma wanda yafi tsoron Allah shine gwani a wurin Allah. Don haka waɗannan bambancin fata da wurare da ƙabilu da yarurruka Allah ya sa su don wata hikima ne tashi, ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka. To don haka yadda ka ji haka, haka karatun Alkur'ani din yake. Idan wani ya zo Annabi ya fahimci wannan ƙabila kaza ne, sai Annabi ya koya mai ƙira'a kaza, sai ya zata fi dacewa da shi. Kamar Abu Huraira, Abu Huraira shi ya ruwaito Warsh, Usman da Aliyu kuma da Ubay ibn Ka'ab su suka ruwaito Hafs. Ko kun fahimta? To haka al'amarin yake. Allah ya taimaka. Wa Malik ma'khudun min al-mulk, kalmar Malik yawmiddin da aka ce mai sarauta ranar sakamako, an ciro ita kalmar ne daga al-mulku, wato sarauta, ko a Hausa haka ne, mai sarauta an ciro daga sarauta ne. Kama kala, kamar yadda Allah ya ce inna nahnu narisul arda, mu ne za mu gaje ƙasa, wa man alaiha, da waɗanda suke rayuwa a kan ƙasa, wa ilaina yurja'una, gare mu za su koma gaba ɗaya. Kaga mulki na gaskiya kenan. Dukkan wani mai sarauta ya gama sarauta shi kaf, zai kwanta ya mutu, sai ce ‘ya’yan shi za su gaje shi jikoki har a wayi gari a ƙare, sai a wayi gari ba kowa a doron duniya, ƙasar ta dawo ta Allah. To waɗanda ke rayuwa a watsan ƙasar fa ina suka tafi? Su ba sun tafi wurin Allah. Shi ne Allah yake cewa inna nahnu narisul arda, mu ne za mu gaje duniyan nan, wa man alaiha, da waɗanda ke rayuwa a kanta, wa ilaina yurja'una, sannan gare mu za su koma gaba ɗaya. Qala, Allah ya ce kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas, ka ce ina roƙon Allah ubangijin mutane ya tsare ni mamallakin mutane, don haka cikakkiyar sarauta a wurin Allah take. Wa malik ma'khudun min al-mulk, kama qala ta'ala liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Idan duk aka gama rayuwa jama'a, aka mutu, kowa ƙasa ta ɗauke shi, sai a wayi gari gaba ɗaya, hatta mala'ikun da ke riƙe da al'arshi, da Allah yake cewa wa yahmilu arsha rabbika kaza kaza da makamantan haka. To duk waɗannan da ka sani, kowa zai wayi gari sai a rage, Allah maɗaukakin sarki ne gaba ɗaya. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, kun dawo gare mu ɗai-ɗai-ɗai-ɗai kamar yadda ɗai-ɗai-ɗai-ɗai dama muka halice ku kuka taho duniya. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dukkan dukiya da abin da kuka tara gashi can kun bari a bayanku. To lokacin da al'amari zai koma Allah maɗaukakin sarki, kowa ya mutu ya koma gare shi, to wannan shi ake kira tashin duniya, shi ne as-sa'a. To daga nan kuma abin da zai biyo baya shi ne al-qiyama, sai kuma tayar da waɗannan matattun da ke kwance. An fahimta jama'a? Nan kuma Allah zai tafka wani ruwan sama ne, kamar yadda ya zo a cikin hadisi, amma ruwan saman mani ne zai zuba daga sama, sai ƙasa sai ta sha. To a lokacin sai a busa ƙaho, shi ne sai kuma mutane sai su ta furfutowa. To wannan kuma shi ne tashin alƙiyama. To a lokacin da za a yi wannan tashin alƙiyama, sai Allah maɗaukakin sarki ya jefa wani ƙalubale, ya ce a yau sarauta gawa take. Wasu malamai suka ce za a yi shuru, sai bayan shekara 40 sai jama'a baki ɗayansu sai su haɗa murya ɗaya, sai su ce lillahi al-wahidul qahhar, yau sarauta ta koma ga Allah shi kadai marin jayi. Wasu malamai suka ce a'a, ai ba su isa ma su yi magana ba su jama'ar, bayan shekara 40 ɗin ne Allah maɗaukakin sarki da kanshi ya tabbatar da duk wani mai sarauta da duk wani mai isa ya haƙura kenan, to sai Allah da kanshi sai ba kanshi ansa, sai ce lillahi alwahid alqahar, sannan sai wa kanshi kirari alyawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma alyawm inna allaha sari'ul hisab, a yau din nan kowane rai ba za a kai gobe ba, ba za a kai jibi ba, ba za a daga shari'a ba, ba za a kafa kwamitin bincike ba, a yau din nan kowane rai za a sakan ya mishi da duk abin da ya aikata. Ta yi wani ya ce na shiga uku, sai Allah ya ce la zulman yauma, a yau ba zalunci. Ta yi wani ya ce to mun kan za mu kai baɗi kafin a zo kanmu, sai Allah ya ce inna allaha sari'ul hisab, Allah mai gaggawar sakamako ne. A wannan ranar za a yi a gama, a ranar da gari ya waye aka yi tashin kiyama, a ranar kowa zai yammata a gidan da ya dace, imma aljanna aljanna imma wuta wuta, Allah ya kiyaye. To idan kun fahimci wannan da kyau jama'a, lallai ranar alkiyama wata rana ce kamar yadda hadisai suke bayyana ta da ayoyi, ba wanda ya taba ganin irinta, ba wanda ya taba ganin ya take. Amma daga abin da kake karantawa na Alƙur'ani, kai ka san cewa wannan rana tana da ban tsoro kwarai da gaske, saboda rana ce da annabawa ma ba sa iya magana, iya abin da suke cewa Allahumma sallim Allahumma sallim, Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye, wannan annabawa kenan. Shine la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba, ba wanda ya isa magana sai wanda Allah mai rahama ya ba izinin magana, shi ma ba wai zai faɗi magana ne wanda ya so ba, ba mutum zai tashi ne ta surutu irin yadda yake a duniya ba, Allah zai ce wani ne maka izini kai magana amma ga abin da baka faɗa. Kasaita da sarauta a ran nan za ta tabbata ta koma ga Allah, babu sauran wani mai ja. Allah madaukakin sarki kiyaye. Wa qala, sannan Allah yake cewa qauluhul haqq wa lahul mulku, haka ne ko magana Allah ita ce magana da take gaskiya, Allah shi ne yake da cikakkiyar sarauta. Wa qala, kuma yake cewa al-mulku yawma idhin al-haq lir-rahman, mulki na gaskiya yana ranar lahira, domin in dai ka isa mai mulki shi ne ka juya kowa ka juya komai kuma kada ka mutu, to shi ne mulki na gaskiya. Amma duk wani mulki da za ka zama a cikin ɗakinka akwai wani fitinan nan sauro, sai ka nemi ɗauki, to kaga ba mulki kake ba, kai an baka ɗani ne, an baka shan miya ne, ko kun fahimta jama'a? To shi ne yace mulki na gaskiya to yana ranar lahira a wurin Allah. Wa kana yawman 'alal kafirina asira, amma Allah yace wannan yinin yana da tsanani ga kafirai, yinin tashin alkiyama babu sassauci ko kadan ga kafirai. Kana tsaye ane maka hisabi, sai kaga an wuce da wani an rike kafafuwan shi ana jan shi ta fuska, ina ba a kai shi, ba a kai shi wuta. Kana tsaye sai kaga an kamo wani an daure hannayen shi ta baya, ina ba a kai shi, za a kai shi wuta. Ta iya yiwa ka ce za ka tausaya mai, a'a ka ga halin da yake ciki ne, amma ta kanka kake a wannan rana. Kowa yana nafsi nafsi, Annabi Isa baya tunanin mahaifiyar shi Maryam, kaga ba yi da kowa sai ita, Maryam ba ta tunanin Annabi Isa, ba ta da kowa sai shi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau, mana yake wa takhsisul mulki bi yawmiddin la yanfihi amma adahu. To karka ji a cikin wannan aya an ce maliki yawmiddin, Allah shine mai mallaka, shine mai sarauta a ranar sakamako, ka dauka cewa to sauran ranaku na nan duniya Allah ba shi da mallaka kenan, sai ya ce a'a, li annahu qad taqaddama al-ikhbaru bi annahu rabbul alamin, ai an riga an baka labari cewa shine ubangijin dukkan halittu. To kaga tun da shine ubangijin dukkan halittu, halittu suna nan duniya shine ubangijin su, sun tafi lahira shine ubangijin su, amma cewa shi yake da mallaka a ranar lahira, wannan kuma tana son ta nuna ranar lahira ba yini ne irin na duniya ba. A lokacin da sarki kaza zai faɗi doka kaza, sai ka ji hatta cikin hakiman shi wani yana da jayayya, hatta cikin dagatai da masu anguwanni wani yana da jayayya. A gidanka gidanka ne kai ka gina, kai ka biya sadaki, ya ka ɗaura maka aure da matarka, amma sai ka faɗi wata doka sai ka ce wallahi baka isa ba, ina nan din, haka ne ko ba haka ba? A cikin gidanka ne, amma kaga baka da cikakkiyar mallaka ko to irin wannan jayayya da take faruwa tsakanin masu mulki da na ƙasa da su, sai Allah madaukakin sarki ke so ya nuna mana a wannan rana babu. Domin inda akwai ta, idan Allah ya hukunta a tafi da wana wuta, ba sai wani mai sarauta ya ce ni kuma ne mai ahuwa. Haka ne ko ba haka ba? Ka dubi yadda kotunan duniya suke. Alƙali ne zai yi hukunci wani lokacin sai ya ce amma na baka damar ɗaukaka ƙara. Haka ne kuma ƙarshen ta sai a je a ɗaukaka ƙara sai ga an warware wancan shari'a. To abin da ake nuna maka irin wannan wasa da hankali na sarauta, to babu shi a ranar lahira. Dan ka san cewa in ma wani ya yaudare ka ya nuna maka al'amarin lahira mai sauki ne, to ka san gaskiya babu sauki ko misƙalar zarratin sai wanda Allah ya sauƙaƙewa. Don haka kullum annabi ya zo dab da ya sallama a kowace sallah sai rinƙa addu'a, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira. Yana yawaita wannan addu'a har ta kai a sirrance ne, amma Aisha ta ji. Kaga duk abin da ya zama a sirrance ne har aka ji ya nuna cewa abin ya kai matuƙa har mutum ya furta an ji, sai ta ce me yasa kake yawaita wannan addu'a kafin kai sallama? Shin ba Allah madaukakin sarki yana cewa hisaban yasira ranar alkiyama ba? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, wanda duk aka bashi littafin shi da hannun dama to wannan za a yi mishi hisabi mai sauki. Menene ake nufi da hisabi mai sauki? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ce mata ai wannan ardi ne, ma'ana duk lokacin da aka ce an kai mutum gaban Allah, Allah ya fara binciken yaya sallar azhar, sallar la'asar fa, magriba yaushe kai ta, kaza yaya kai, to wannan Allah bai nufe shi da rahama ba. Amma duk wanda Allah ya nufe shi da rahama to za a kai shi gaban Allah ne. Ina kai shi gaban Allah sai Allah madaukakin sarki sai bude mai littafin shi daga shi sai shi sai ce kaga ka aikata kaza lokaci kaza, kai kaza lokaci kaza, kaza ka aikata, amma a tafi da kai aljanna na yafe maka. To wannan shine hisaban yasira. Amma man nukishal hisab azzib, wanda duk aka bincike shi yaya aka ka samu kudin da ka sai kaza, kudin da ka dinka riga kaza ya aka ka samu kudi, da waɗanne irin kudi ka biya sadaki, da waɗanne ka gina gida, da waɗanne kai mota, da waɗanne kai kaza, to Allah bai nufe shi da rahama bane, saboda ba shi da idda zai iya amsawa. Ko kun fahimta jama'a? Shi yasa Allah a cikin rahamar shi shima a nan tsakanin mu sai ya ce wala tajassasu, karka matsa bincike saboda baka da alaka da shi. To Allah madaukakin sarki a cikin rahamar shi jama'a sai ya samar da hisabi nau'i biyu, akwai mai tsanani akwai mai sauki. To mai tsananin shine sai an binciki komai naka to ba za ka wuce ba, mai saukin kuma shine ba za a bincika ba sai dai a karanta maka fusha kai kaza da kaza amma an yafe maka akai ka aljanna. To shine Aisha tace annabi kullun sai yana sallah yana roƙon Allah, Allah ya mai irin wannan. Idan ya zama annabi sallallahu alaihi wa sallama tun a duniya Allah ya saukar da ayoyi ya ce ya gafarta mishi laifukan da yayi, in ma ya taɓa balle bai taɓa ba, ya gafarta mishi laifukan da zai yi in ma ba zai balle ba zai ba sallallahu alaihi wa sallam. Ina ni da kai wanda ta iya yi wa sallah za ka tashi kana neman rahama, garin neman rahama kuma sai musiba ta samu. Saboda haka jama'a kowa ya kokari ya iya wannan addu'a, sallar azhar, sallar la'asar, magriba, isha, sallar nafila, sallar farilla, dabda za ka yi sallama bayan kayi tahiya, kayi salati, kayi duka addu'o'i, sai ka rinka Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira. Kafa uku ne, kafa bakwai za ka yi, za ka kai kafa goma ne, da gwargwadon yawaita addu'arka, da gwargwadon matsayinka a wurin Allah. Allah cewa ya qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum, ba dan addu'ar da kuke ba, Allah yace ba abin da ya shafe shi da ku, ba ya bukatar ku, amma addu'ar Allah yake so ka rinka yi. Shine Imam Shafi'i yake cewa Allah yaghdabu in tarakta su'alahu, in baka addu'a sai Allah ya fushi da kai. Wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu, dan adam kuma ana roƙon shi sai a rinka sai rinka fushi da kai, Allah kuma in baka roƙon shi sai ya fushi da kai. Dan uwa sai ka tuna yau kwanan ka nawa baka zauna kayi wata addu'a ba ko da minti biyar da daddare, yau muna azumi na goma haka ne to wannan wata saboda rahamar da ke cikin shi shedanu da kangararru daga cikin aljanu Allah yake sa mala'iku su kama kafafuwansu su daure su su kama wuyayensu su saka su a cikin tsukuni sai ka ga barna ta yi sauki sai malaman suka ce hasali duk mutumin da aka ga yana fajirci a wannan wata to ya kai matsayi na zama shedani ya kai matsayi na zama married wato ya zama kangararre a wurin Allah ya zama takadari a wurin Allah shi ne shedani domin shedanin da ke ɓadda mutane da marabatul jinni waɗanda suke sa saban Allah kama su ake sai a yi musu ƙuƙuni a ɗaure wuyansu a kama su sai a sarkance su a ƙafafuwa da zaran an ce an ga wata da zaran azumi ya shiga to kwaninka nawa yau baka yi addu'a da daddare ba kwaninka nawa baka yi sallar nafila ko da raka'a uku ce shafa'i da witri ba balle tarawihi rahma ce take sauka a cikin wata idan daren malakul qabr ya taho karshen azumi kuma sai ya zama rahman na sauka kuma mala'iku na sauka hadda mala'ikan da ya saukar da alqur'ani to jama'a sai a dage kwarai da gaske saboda kar a kasarta babu kai malamin yace wa zalika a ku amun fi dunya wal akhirah wannan sarauta ta Allah da yawa kanshi kirari da rabbul alamin wannan sarauta Allah na da ita a duniya da lahira kowa ya amintu da haka cewa Allah madaukakin sarki shine mahallicin wadanda ke rayuwa a duniya da lahira wa inna ma udifa ila yawmiddin li'annahu la yabda'i ahadun hunaka shay'an abinda yasa aka danganta Allah cewa shine sarauta ne ranar lahira saboda a wannan rana ba wanda ke da awan mulki wala yatakallamu ahadun illa bi idnihi kuma babu wanda ya isa magana a wannan rana sai da izinin Allah kama kala kamar yadda Allah yake yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan ranar alkiyama mala'ika jibrilu zai miƙe haka nan mala'iku baki ɗayan su za su haɗu za su sahu sahu wannan sahu sahu hadisi ya zo ya fassara shi a cikin sahihu muslim ba sahu ne irin na sallah ba sai dai sahu ne irin na sallah a gaban ka'aba ka san ka'aba kewayayya ce to an tashi yin sahu sahu ake a kewaye ta ma'anar wannan aya kamar yadda ya zo cikin hadisin za a tattara mu mutane da aljanu da sauran halittu gaba ɗaya sai a tara mu wuri guda sai a sa mala'iku sai su zo sai su yi sahu sai su kewaye haka wasu kan wasu wasu bayan wasu tun daga sama har ƙasa shine an ritsa mu iyakar ritsawa jama'a ina fatan kun fahimci tsari bayan an yi sahu misali na farko ya kewaya sannan wani mala'ikan kan wani wani kan wani har zuwa sama sannan sai wani sahun ya sake tasowa a baya wani sahun ya sake tasowa a baya mu dinnan mutane da aljanu mu za a kewaye ka dubi how tight will the security be ka dubi yadda tsaron zai kasance nan ba yan sanda ne ba mobile police ba ba sojojin kundin bala ba mala'iku ne sai kuma aka ce ne hadda mala'ika jibril to a wannan lokaci ne sai Allah madaukakin sarki sai ya zo shi da kanshi shine waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai Allah ya zo shi da kanshi liyasa lil aqdiya domin hisabi domin hukunci sannan sai aya ta ce waji'a yawma idhin bi jahannam a wannan rana sai kuma a zo da wutar jahannam sai hadisi ya fassara ta yaya ya fassara manzon Allah ya ce wutar jahannama tana da linzamai wato tana da handle da ake kamo ta in ka taba ganin kura irin ta da ashe nan suna dauko drone manja shekara 30-35 da suka wuce a wajen kaso sabon gari su gangaro nan wajen kofar gidan iya kaga karfi ne manya-manya an lodo mata kaya wani yana janta a gaba wani yana wasu na takura ta ta baya to haka jahannama za a yi mata hannu kowane bangare kowane hannu daga cikin hannayen guda 70,000 manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kowane hannu daya daga cikin 70,000 mala'ika 70,000 ke rike da shi 70,000 times 70,000. Ai wannan sai scientific calculator. Ai calculator irin wannan na masu sai da braid ba zai iya buga shi ba. Mala'ika 70,000 so 70,000 su za su kama wutar jahannama shine waji a yawma izin bi jahannam. Sai hadisin ya ce amma sai ta kuɓuce a hannunsu. Ka dubi yawansu, ka dubi mala'iku ne, amma sai wutar jahannama ta kuɓuce. Annabi ya ce sai Allah ya sa su bi ta sai su kamo ta. Sai ya ce ba don suka kamo ta ba, da sai ta ƙona duk wanda ke dandalin alkiyama. Waji a yawma izin bi jahannam. Yawma izin ya tazakkaru al-insanu. A wannan ranar ce mutum zai yi tunani ya yi taguni, sai Allah ya ce anna lahu dhikra. Yaushe zai yi tunani? Lokacin tunani ya wuce. A duniya ne ake ce maka ka tsaya kai tunani kaji, a lahira ka ga azaba ne za ka ce oh yanzu nan za mu shiga ina, ba wanda ya baka wannan izini. Anna lahu dhikra, yaushe kake da lokacin tunani? A duniya ne za ka tsaya kai tunani, kowa ya yi tunani jama'a. Allah madaukakin sarki zai saukar da alqur'ani ya aiko fiyayyen halitta haka siddan, kuma ka ji wannan rayuwa ta kare haka kawai. Mutane suna neman tunanin su ya koma tunani irin na kafirai. Mutane ba sa tunanin lahira, mu'minai da lahira ake hada su. Shi yasa duk wani hadisi sai ka ji ya ce man kana yu'minu billahi sai ce wal yawmil akhir, wanda da Allah da ranar lahira. Duk abin da za ka yi kai musulmi ba a ne maka tunanin wani abu ne, amma ne ake maka tunani gobe kiyama. Haka Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Kowane rai ya duba dan abin da ya aikata dan gobe. Gobe din nan fa ba wai yau talata gobe laraba ba, ba yau alhamis gobe juma'a ba, gobe kiyama ake nufi. Sannan gobe kiyama din kuma fa ba lallai gobe ba. Abinda ake nufi ka fara tunani, ka fara tunanin anjima, ta iya yiwuwa ana tashi wurin tafsirin nan yanzu, ba za a sha ruwa da kai ba a lahira za ka sha. Shi ne goban, ma'ana ana maka maganar anjima kaɗan, gobe, jibi, baɗi. Don haka duk abin da kake kai tunani, ran da aka ɗauke ka aka saka ka a cikin kabari, kai kaɗai za a saka, ko matarka ba za ta yi maka kara ba, ta ce da Allah ku saka ni, da shi masoyina ne. Ko ƴaƴanka ba wanda zai maka kara, har liman shi ne a gaba ma za a dawo. Ka ga an danna ka a cikin kabari, duk inda kafa take sai a ce ku kwaɓa ƙasa ku matse, a sa azara a toshe nan, a sa tubali a toshe nan, sai a barka daga kai sai wannan farin zani. Mai zuhudu ya ce watan sanan ahibbatu ba'da ashirin, bayan kwana goma masoya duk sun manta da mu. Wa qad surna izaman baliyat, a lokacin mu kuma mun zama kashi mun rubuje. A lokacin da kai kake kwance a kabari kana can kana fuskantar matsalar dukiyar halal da ka tara, kudin da ka gina masallaci, da kudin da ka gina makarantar islamiya, da kudin da kai rijiya bayan Allah suke sha, da kuɗin da kai ayyukan alheri, shi ne fa ake cewa halalu ha isabu. Halal ɗin tukuna su ne matsala, wa haramu ha iqabu, na haram kan ba a bincike dukan ya ba ka sha kawai, ba za ka ɓata mala'ikun Allah lokaci ba. Dukiyar halal irin su Abdurrahman ibn Auf, irin su Uthman ibn Affan, irin su Abu Bakrin da suka tara dukiya ta halal wadda manzon Allah ya shaida ta halal ce, waɗannan su ne ake zufa ane musu lissafi, balle wanda ya tara dukiya haram. Sai da aka jama'a gobe kiyama da ake cewa fa wallahi tallahi ba wasa bace. Mutane kar ku ɗauki duniya a bakin komai. Adiola yana daga cikin mutanen da Allah ya haɗa mishi goma da goma, kaga dai na ɗaya musulmi ne, na biyu Allah ya bashi kuɗi, Allah ya bashi ƴaƴa, Allah ya bashi mata, Allah ya bashi ɗaukaka, amma fa ya fara ne daga entrepreneurship. ya fara ne daga dan kasuwanci da za a samu jami 250 dari kaza ana kullewa ana tarawa ana sawa asusun kasa a fasa shi a ga nawa ya taru daga haka abiyola ya fara amma sai da ya zama multibillionaire amma me ya faru je kaka ga kabarin shi gidaje nawa aka fafike aka yi mishi kabari dan wuri ne za a fafike yan mita iya tsawon shi sannan babu wanda za a yi mishi kabari wanda za a dauke shi fa a saka shi haka sulu in aka gane fadin kirjinka inci 30 ne in ma kana da kiba kenan sai a sa 25 saboda a tura ka dan ka zauna sosai kaka karkace dan in ka shagi dai sai liman ya ce ku sa dutse ku tare duk inda iska za ta shiga sai an dode sannan ana gamawa sai wasu mala'iku guda biyu su zo masu firgici su daka maka tsaya sai su tashe ka zaune ce man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul allazi bu'itha fikum ta yi an jima za a yi min wannan tambayar a kabari ta yi kai za a yi wa ta yi ke za a yi wa me ka shirya da zaka bada jawabi shi yasa sahabi Amr ibn al-As yace wa dan shi idan kuka saka ni a kabari dan Allah kar ku tafi da wuri ku zauna ku yi ta'addu'a ku yi ta'addu'a kamar yadda za a yanka raƙumi a fede shi a raba naman shi yace saboda ina nan ina gagarmaya da mala'iku ya zan ba su ansa ko kuma kuna can kuna danno addu'a dan abin ya sassauci yanzu in suka rufe ka wallahi in sun kyautata ne su baka minti 5 wannan da yayi ka zaka na ce to Allah ya ji dan shi yanzu shikenan wani to dan zauna mana ka kwana ina ba wanda zai zauna ya kwana duk yaron da ya mafarkin karam nan a cikin gidanka sai a waye gari sai a sa mishi gawayi a goshi ba haka ake canfi a haka sai a tafi wurin liman ya mishi katuwar laya wai mafarkin ka ma ba a so a yi sannan kana da dukiya sai kowa ya fara daukar lauya shi yake son fili kaza gidaje na kaza motoci kaza wani kuma sai fara shiri yana nan ya fara kirge da zaran an ce mataka ta gama kaba ajiya to yau shi kuma zai tura shikenan an manta da kai gaba daya amma abin takeici kai kuma kana nan duniya fa baka tunanin wancan gurin baka tunanin wannan rana baka tunanin wannan yanayi su kake ta tunanin ka tarawa sakamakon haka baka yi musu tarbiya ba baka zauna da su ba basu san halin ka ba duk saboda neman duniya shine Allah yake cewa wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin kowa ya dubi abin da ya aikata dan gobe wattaqullaha kuma kowa ya tsoraci Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan ranar alkiyama kenan to sannan sai yake cewa la yatakallamuna illa man adina lahu arrahmanu wa qala sawaba babu wanda ya isa magana a wannan rana sai wanda Allah mai rahama yayi wa izini shi ma kuma in zai magana zai faɗi abin da yake daidai ne kawai wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa a ranar alkiyama sai ka ji dukkan muryoyi duk wani amo duk wani sound gaba ɗaya sai su kasa gawa ga Allah mai rahama kaga duk wannan hayaniya da kake ji wannan yana kada kararra wannan hansa din shi yana ringin ton kaza wannan yana kaza wannan wuri yana kaza